الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asabar 16 ga watan Sha'ban shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 6 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata tambaya cewa menene hukuncin mace idan taga jinin al'ada ya zo mata bayan ketowa alfijir alhali kuma ta wayi gari da azumi idan jinin al'ada ya zo ma mace a lokacin da take azumi sawa'an kai tsaye bayan ketowa alfijir ko da hantsi ko da rana ko da yamma to iya abin da yake kanta dole ne za ta aje azumi wannan azumi ya baci an gane ko sannan sai ta lissafa wannan yini yana daga cikin kwanukan da za ta rama bayan wucewar azumi ko da a ce misali gab da fadawar rana abinda ya rage rana ta fada minti daya zuwa minti biyu idan jinin al'ada ya zo ma mace halin tana azumi azumi ya baci dole ne kuma ta rama wannan yini to shine tambaya ta biyu yar uwa take cewa shin idan wannan jini ya zo mata kafin fadawar rana misali mace ta wayi gari tana azumi jinin al'ada ya zo mata shin za ta ci gaba da cin abinci ko kuma kame baki za ta yi ko kuma misali mace ce ta samu tsarki tana jinin al'ada zuwa karfe 9 na safe ko zuwa karfe 10 ko mu ce bayan ketowa alfijir dai kafin fadawar rana jini sai ya tsaya ta samu tsarki shin kame bakinta za ta yi a sauran wannan yini ko kuma yaya za ta yi ba maganar kame baki za ta ci gaba da ci da sha da duk abin da an gane ku ya dace da ita haka nan misali matafiyi ne ya zo gari bayan ketowa alfijir ya dawo daga bulaguro shi ma ba maganar ya kame baki sauran yini shi ya halatta ya ci ya sha to illa kasancewar ci da shan ana buƙatar ya fake kada yayi a gaban jama'a don kada su masa mummunan zato a matsayinsa na musulmi wanda yake baligi a ga yana ci yana sha wani sai ya masa ya tuhumce shi da cewa baya azumi haka nan ita ma kenan in ta samu tsarki ba maganar ta kame baki a sauran yininta za ta ci ta sha to amma illa kasancewar ya kamata shi ma ya zamanto a fake don kada kenan misali a yi mata mummunan zato ko kuma yara kankana wanda ba su san inda aka sa gaba su ringa cewa ai mummunsu ba ta azumi an gane ku kenan abinda muke so mu gane idan mace ta samu zarki ba maganar kame baki a sauran yininta haka nan mai bulaguro idan ya dawo daga bulaguro a tsakiyar yini ba maganar kenan shi ma ya kame baki game da sauran yininsa don haka ya halatta ya ci ya sha da duk abinda kenan ya halatta gare shi sannan tambaya ta uku shin sallata salatu tasbihi idan a cikin dare mutum zai yi ta idan yayi biyu zai salamce ko kuma sai karshen ta hudu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salatul layli masna masna sallata dare manzon Allah ya ce biyu ce ma'ana kai biyu ka salamce to wayin zaka yi salatu tasbihi a cikin dare idan kai raka'a biyu salamcewa zaka yi ko yaya zai ita salatu tasbihi sawa'an ko a cikin dare ko a cikin yini zaka yi ta ba a salamcewa sai a karshen raka'a ta hudu wannan shine kaifiyarta an gane ko karshen ta hudu kenan ake salamcewa ko a cikin dare zaka yi ta ko a cikin yini zaka yi saboda sallah ce wadda take da kaifiya ta musamman sannan tambaya ta gaba idan wato mai hajji ya bar kwana a Muzdalifa an gane ko ya bar kwana a Muzdalifa ko kuma wato waɗannan kwanuka waɗanda ake kiran su ayyamu mina ayyamu tashriq 11 12 13 kwata-kwata ya bar waɗannan kwanuka to me yake kansa shin zai bada fidiya ko kuma ba maganar fidiya abinda muke so mu sani ita hajji tana da wasu abubuwa na wajibat wanda wajibi ne dole mutum ya zo da shi sannan tana da wasu abubuwa waɗanda suke arkan ne rukunai ne wanda in aka bar ɗaya daga ciki kwata-kwata hajji ta baci akwai waɗanda suke sunnoni ne wanda in ka bar su babu komai akan ka amma an samu tawaya a cikin hajjinka akwai abubuwa waɗanda suke mustahabbat don haka abinda muke so mu sani shi kwana a Muzdalifa da waɗannan kwanuka na mina 11 12 ga wanda yake nihin gaggautawa ko zuwa 13 ga wanda yake nihin jinkirtawa waɗannan kwanuka gaba ɗayan su suna daga cikin wajibatul hajji abubuwa ne waɗanda suke na wajibi a cikin hajji don haka idan mutum ya bar kwana a Muzdalifa ya tabbatar da cewa dole sai ya bada fidiya in ma ya yanka rago ko ya yi azumi uku ko ya ciyar da miskini shida kowane miskini ya ba shi mudu biyu haka nan idan ya bar kwana a Mina daren 11 domin ya yi jifa ko daren 12 ko na 13 to ya tabbatar da cewa dole sai ya bada fidiya domin waɗannan kwanuka su ma wajibi ne haka nan jifan shi ma wajibi ne don haka ita fidiya kamar yadda muka yi bayani tana kasancewa akan dukkan mutumin da ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajji ko mutumin da ya aikata wani abun da aka yi hani daga cikin mahzuratul ihram duk wani abu da aka hana mutumin da ya dau harami da haji ko da umra idan ya aikata to ya tabbatar da cewa akwai fidiya a kansa kaga yanke farci da aske gashi da shafa turare wannan ba bambanci tsakanin namiji da mace kowanne ɗaya daga cikin su haramun ne idan ya dau harami da haji ko umra ya taba ɗaya daga cikin su idan mai haji ya yanke farcensa da ganganci namiji ko mace to ya tabbatar da cewa akwai fidiya a kansa to haka nan in wajibi ne mutum ya bari to dole sai ya bada fidiya sannan tambaya ta gaba cewa wai yana halatta ga mai hajji ya yi saye da sayarwa kafin tawafi wanda yake na ban kwana bayan ya gama hajji ka gama aikin hajji kafin ka yi tawaful wada ya halatta ka shagala da saye da sayarwa to abinda muke so mu sani ba ma sai kafin tawafi wanda yake na ban kwana tun daga nan in ka hau jirgi ya halatta ka dau kayan kasuwa tun a cikin jirgi ka ringa saye da sayarwa har ka je miƙati inda za ka dau harami har a je ran 8 ga wata ka dauka yan kasuwarka ka tafi da su Mina. Daga can ka je kai hajjin ka gaba daya, kana siye kana siyarwa, wannan ya halatta. Kasuwa a cikin haji ba haramu bace. Ubangiji Ta'ala ya halitta mana haka da nasi na Al-Qur'ani. Ubangiji Ta'ala ke cewa laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ba laifi a kanku da za ku nemi fadala ta Ubangijinku. Malamai suka ce bi tijara, game da saye da sayarwa, kamar yadda wasu daga cikin mazan jiya sahabbai suka ringa kyamar saye da sayarwa halin suna ɗauke da harami. Ubangiji Ta'ala ya turo sakon cewa babu laifi a kan ku jama'a ta muminai da za ku nemi fadala ta Ubangijinku shine game da saye da sayarwa. Dan haka kenan, mutum yana cikin aikin haji ya halatta ya kasa kaya ya sayar, ko ya ga kayan saidawa shi ma ya tsara. Duka wannan ya halatta, ba laifi bane. Kuma haka ayar da take cikin suratul hajji, Ubangiji Ta'ala da yace wa azim fil nasi bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am ash-shahid liyashhadu manafi'a lahum. Ubangiji Ta'ala yace dan bayina su halarci wato abubuwa wanda yake na amfani gare su a rayuwarsu ta duniya da makoma lahira. Dan haka a karkashin wannan aya malamai suka ce Allah ya farlanta mana haji, ko kuma mu ce ya shar'anta mana haji saboda wasu hikimomi. Daga cikin hikimomin akwai samun amfani wanda yake na zuciya, sannan kuma akwai amfani wanda yake maddi. Daga cikin kenan almanafi almadiyya shine kenan saye da sayarwa da sauran dukkan wasu abubuwa na bukatun duniya. Ba laifi mutum yakan iya yi a lokacin da yake cikin haji. Wanda suka zo nawa?
Raka a kudu, kafin a yi sallama akwai su malaman da suke nuna a haka, kuma akwai wanda suke yi shi raka a kudu kafin sallama.
To in dai sallah ta dare ce, ban san wata riwaya ba wadda ta nuna a ringa yin hudu sai an yi hudu a salamci. Iya dai abinda manzon Allah ya faɗa, salatul layl masna masna. Sai dai in an koma bangaren wutirin shi da yake, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi raka'a tara, wanda sai a ƙarshen ta takwas ya zauna ya yi tahiya, baya salamcewa sai ya tashi ya kawo ta tara. In ya kawo ta tara sannan ya zauna ya yi tahiya ya salamci, ko ya yi bakwai sai a ƙarshen ta shida ya zauna ba tare da sallama ba ya tashi ya kawo ta bakwai, sannan ya kawo ta bakwai sannan ya zauna ya yi sallama. Babu zama tun daga farko, an gane ku, tun daga farko har ƙarshe. Amma ita salatu tasbihi in kai biyu sai ka zauna ka yi tahiya. Idan ka zauna ka yi tahiya ba tare da sallama ba sai ka tashi ka kawo ta uku da ta hudu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabul janaiz. Mun tsaya ƙarshen wato babi na 60, ko kuma mu ce babi na 59, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abin da ya dace mutum ya faɗa na addu'a a lokacin da ya shiga makabarta. Shine malam ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da kaburra wato na Madina. Mi za a yi? Fa aqbala alaihim biwajhi, manzon Allah sai ya fuskanci su wato da fuskarsa. Fa qala, sai manzon Allah ya ce assalamu alaikum ya ahlal qubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salakuna wa nahnu bil aqar. manzo Allah ya ce ya ku ma'abuta waɗannan kaburra assalamu alaikum manzo Allah ya ce amincin Allah ya tabbata akan ku yaghfirullahu lana wa lakum yace Allah ya gafarta mana mu da ku wanda a wannan gaba kamar yanda muka yi bayani na daga cikin ladabba na addu'a farko mutun ya gabatar da kansa an gane ku kafara da kanka sannan ka biyo baya da wasu shine yace yaghfirullahu lana wa lakum yace Allah ya gafarta mana mu da ku sai yace antum salafuna wanda kasancewar bayani ya gabata nasi na alqur'ani ya wuce a lissafa wanda ke nuna in zaka yi addu'a farko ka fara da kanka kamar yanda Allah subhanahu wata'ala ke faɗa hikaya dangane da addu'a ta mu'minai rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ash-shahid cha suka yi rabbana ghfir lana ya Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani kuma kai gafara ga ɗan uwan waɗanda suka rigaye mu game da ba da gaskiya haka annabi ibrahimu alaihi salamu addu'arsa rabbana ghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ya fara da kansa sannan kuma ya biyo baya da mahaifansa sannan kuma ya biyo baya da sauran mu'minai haka annabi nuhu alaihi salam rabbi ghfir li wa li walidayya wa li man dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace yaghfirullahu lana wa lakum yace Allah ya gafarta mana mu da ku antum salafuna manzon Allah yace ku wato ku ne marigayan mu ku ne marigayan mu idan aka ce salaf wato su ne kenan waɗanda suka gabaci jama'a a wajen mutuwa domin kamar yanda larabawa suke faɗa idan suka ce salafu fulan abinda suke nihi ay man taqaddamahu bil mauti min aba'ihi wa zawi qarabatihi waɗanda suka rigaye shi kenan a wajen mutuwa mahaifa da waɗanda suke dangi na kusa idan aka ce kenan salafu fulan marigayan wani kenan ana nihi mahaifansa da danginsa waɗanda suka rigaye shi mutuwa dan haka in aka ce salaf kenan waɗanda suka gabace mu a wajen mutuwa shine manzon Allah yace antum salafuna yace ku ne marigayan wa nahnu bil athar manzon Allah yace muna nan tafe ma'ana muna sawun ku da kuka yi gaba wato ba gaggawa ba kuka yi mu wato da muke raye a yanzu ba latti ba muka yi domin ita mutuwa kowa ubangiji subhanahu wata'ala ya kayyade masa lokaci wanda ba yanda za a yi mutun ya gabaci lokacinsa kafin lokacin yayi haka nan kuma ba yanda za a yi in lokacin mutun yayi daidai da kyautawar ido a saurara masa walai wa akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha to dan haka shine yace antum salafuna yace ku ne marigayan mu wa nahnu bil athar manzo Allah yace mu muna nan sawun ku ma'ana muna nan tafi to kamar yanda muka yi bayani wannan hadisi ne bai yi illa sa wannan marwayci Qabus ibn Abi Dhabyan domin wato Qabus ibn Abi Dhabyan wato malamai sun raunana shi musamman a lokacin da ya yi riwaya daga mahaifinsa to amma ba kwata-kwata hadisin bane ba ya zama da'ifi wannan gaba na cewa fa aqbala alaihim bi wajhihi manzo Allah ya gabaci kaburran wato da fuskarsa wannan kenan lafazi ne wanda yake munkar ma'ana bai inganta ba an gane ku kenan wannan lafazi ne wanda yake munkar. Shi kuma daman ka'ida in aka ce munkar shine wanda marwayaci ba'ifi zai rawaito ya saba ma wanda yake amintacci. Kamar yanda al-Imam Suyuti Allah ya ji kansa yake fada wal munkaru allazi rawa bi rufika mukhalifan fi nukbatin kad haqqaqa. Duk lokacin da aka samu marwayaci ba'ifi ya kadaita da wani lafazi ya saba ma wanda yake amintacci, to wannan shine ake kira kenan da munkar, al-hadithul munkar. Kenan wannan lafa wannan gaba kenan akwai nakara tare da ita. Amma sauran wannan ya inganta na assalamu alaikum ya ahlul qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Shi wannan ya inganta kenan lafazin da zamu ware daga cikin hadisin na fa aqbala alaihim bi wajhi. To wannan shine abinda ake buƙatar in mutun ya wuce da makabarta, abinda zai iya yi na addu'a. Don haka hadisin da yazo na cewa duk mutumin da wato ya wuce da makabarta, kamar yanda aka rawaito hadisin daga Aliyu dan Abi Talib, an gane ko, na cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man marra alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 marra thumma wahaba ajrahu lil amwat uudiya min al-ajri bi adadi al-amwat. Cewa duk mutumin da ya wuce da makabarta ya karanta qul huwallahu 11, ya bada ladan wannan qul huwallahu 11 ga mamata, za a bashi lada gulgudin adadin dukkan wadanda suke matattu wadanda aka binne a wannan makabarta. In sun kai 200 za a baka gulgudin ladan su. Ma'ana wai in ka wuce da makabarta ka karanta qul huwallahu 11 ka ba su ladan. Wannan hadisi hadisi ne mawdu, ma'ana hadisin ƙarya ne, kirkira shi aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai inganta ba, hadisi ne mawdu. Haka nan hadisin da aka rawaito daga Anas, Allah ya kara masa yadda, Anas ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza qara'a al-mu'minu ayatul kursi, wai idan mu'mini ya karanta ayatul kursi waja'ala thawaba hali ahli al-qubur, ya bada ladanta wato ga ahli al-qubur, ma'ana waɗanda suke matattu, adkhala Allah ta'ala fi kulli qabri mu'minin min al-mashriqi wal-maghribi 40 nura. Duk wani kabari na mu'mini tun daga magudan rana har zuwa mafadarta, Ubangiji ta'ala zai shigar da haske 40 a cikin kowane kabarin. Wa wassa Allahu azza wa jalla alaihim mabaji'ahum, kuma Allah zai yalwata musu makwancin su. Wa a'ata Allahu lil qari'i thawaba 60 nabiyya, shi wanda ya karanta wannan kursiyu za a bashi ladan annabi 60. Wa rufi'a lahu bi kulli mayyitin daraja, kuma adadin dukkan wani mamaci tun daga magudan rana har zuwa mafadarta za a bashi daraja gulgudan adadin mamata. Wa kutiba lahu bi kulli mayyitin 10 hasanat, kuma za a rubuta masa wato lada 10 ko kuma kyawawan ayyuka 10 adadin matattun da suke magudan rana da mafadar su. To wannan hadisi ba ma mawdu'u ba, kwata kwata ma babu shi, kirkira shi akai la asla la, dan haka ai so da yawa zaka je a karanta ayatul kursiyu ga ahlul qubur ko a karanta ma mamata qul huwallahu 11, wani ya ce 12, wani ya ce 7, wani ya ce 3, kwata-kwata waɗannan dukkan su ba su da asali. Haka nan hadisin da wato Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri shi yake fada, yake cewa man dakala al-maqabira, duk wanda ya shiga makabarta, fa qala, sai yace Allahumma rabbal ajsadil baliya wal idhamin nakhira kharajat min ad-dunya. Kharajat min ad-dunya wa hiya bika mu'mina, wato wai duk wanda ya shiga makabarta yayin wannan addu'a. Kinan addu'ar iya abinda ta kunsa na ma'ana shine cewa Allahumma rabbal ajsadil baliya, ya Allah ya ubangijin cikunkuna albaliya waɗanda suka tsufa suka diddike wal izamin nakhira ya ubangijin kasusuwa waɗanda suke ruddigaggu kharajat min ad-dunya wa hiya bikum mu'mina waɗannan rayuka sun fita daga duniya halin suna masu imani da kai to duk wanda ya karanta wannan addu'a yace fa adkhala alaiha yake sai yake cewa fa adkhila alaiha rauhan minka wa salaman minka ya Allah waɗannan rayuka ka shigar da wato rauhan shine kamar kanshi da jin dadi da ni'ima daga wajenka wa salaman kuma da aminci daga wajenka shine sai yace illa kutiba lahu bi adadihim hasanat face sai an rubuta masa kyawawan ayyuka ko kuma lada adadin kenan matattu shi al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri yace duk wanda ya shiga makabarta yayin wannan addu'a amma bai kawo ba dalili menene dalilin da ya dogara akan shi don haka dai duk waɗannan na karanta ayatul kursi da wani karanta kul huwallahu sha daya idan zaka wuce da makabarta ko in ka je makabarta da ita wannan addu'a kwata-kwata wannan ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace waɗancan hadisai hadisi ne mauku shi wannan hadisi na farko na biyun kwa kwata-kwata ma babu shi sannan wannan na uku kuma magana ce haka dai aka jingina ta zuwa shi al-Hasan al-Basri don haka dai iya abin da yake sunna ga duk mutumin da zai shiga makabarta ko zai wuce da makabarta iya abin da zai fada kenan wannan addu'a Assalamu alaikum dar qaumi mu'minin wa inna insha Allah bikum lalahiqun ko kuma assalamu alaikum ya ahli al-qubur yaghfiru Allah lana wa lakum antum salakuna wa nahnu bil athar an gane ko shine kenan a hadisin malamin yayi ababan malamin yayi isharar cewa akwai hadisi daga Buraida ibn al-Husayb Allah ya kara masa yadda wanda hadisin sana cikin sahihu Muslim wanda shi addu'ar da take cikin wannan tasha bamban ta fuskar wasu lafuzza takaitattu game da wannan shi abin da yake fada shine yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqadir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantar da su idan wato sun fita zuwa makabarta ga abin da za su yi na addu'a Assalamu alaikum ahlal diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiya abinda manzon Allah yake karantar da su in kun je ku ce assalamu alaikum ahlal diyari ya kuma abuta wannan gida amincin Allah ya tabbata akan ku na mu'minai mazan su da matan su da muslimi mazan su da matan su wa inna insha Allah bikum lalahiqun lalle mu in Allah ya so manzo Allah yace masu haduwa ne da ku ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kukuntan mutuwa yace insha Allah a'a wannan salo ne wanda yake na larabci kamar yadda Allah ya yi amfani da shi a cikin suratul fathi laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun sai yace nas'alullaha lana wa lakum al-afiya mu da ku muna roƙon Allah ya bamu lafiya yayi mana dukkan wani kunci da duk wani kangi to anan abinda zamu kalla mu fahimta manzon da yazo da kul huwallahu da irin su ayatul kursi da sauran su shine fa yake karantar da sahabbansa cewa in kun je makabarta ga abinda za ku yi ga abinda za ku yi to dan haka sanin hanya ya fi sauko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shine yafi mu sanin abinda zai kusantar da mu da ubangiji dan haka jana'iza ziyaran makabarta da sauran wannan duka ibada ce babu ta hanyar da za a koye ta dole sai an koma ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka in ka ziyarci makabarta ko ka je jana'iza maganar karanta wani nassi na alqur'ani bai ma taso ba an gane ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba zuwa jana'iza ko ziyarar makabarta aka samu cewa manzo Allah ya karanta aya ta alqur'ani shi bai yi ba kuma bai ce ma sahabban sa su yi ga iya ma abin da ya ce ma sahabban sa su yi kuma hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda na cikin Sahihu Muslim da Allah ya turo masa sako a cikin dare cewa ya je makabarta ta Baqi'a ya ziyarce su ya roƙa musu gafara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yayi tsayuwa tsayuwa mai tsawo iya abin da yake na addu'a kamar yadda Aisha ta rawaito cewa yake Allahumma ghafir li ahli Baqi'il Gharqad, bayan da zai shiga yace assalamu alaikum dar qaumi mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum lalahiqun, sai ya ci gaba da wannan addu'a Allahumma ghafir li ahli Baqi'il Gharqad, Allahumma ghafir li ahli Baqi'il Gharqad. To dan haka shine kenan anan shi wannan buraida yake cewa ga abinda manzon Allah yake karantar da su in sun fita zuwa makabarta ga abinda za su yi. Assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allahu bikum lalahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya. Bai ce ba in kun je ku yi kulhu wallahu 11 ga ahlul qubur ku karanta ayatul kursiyu da inna anzalnahu li izaja'a da sauransu. Waɗannan duka mai da su gefe shiga gaban Allah ne da manzansa. An gane ku? Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katira. Don haka daman ka'ida duk lokacin da ka bar abinda aka ce ka yi, to ba haka ba fa zaka tsaya, abinda ba a ce ba ka yi kuma shi zaka zo da shi. Duk wanda bai yi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, to nashi na kanshi zai yi wanda ra'ayinsa da son zuciyar shi da shaytani abinda ya kawata masa. Za mu tashi babi na gaba. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi ruqsati fi ziyarati al-qubur. قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف بغندار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال انهم قالوا حدثنا ابو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لي محمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمي فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال وفي الباب أنا أبي سعيد هو الخدري وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى حديث بريدة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. واتو الإمام الترمذي الله يجزيه خيرا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rangwame da aka ma al'umma ta musulmi game da ziyarar makabarta, wanda ziyarar makabarta a farkon musulunci haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci ya hani sahabbansa dangane da ziyarar makabarta, wanda abu ne sananne Allah da manzansa ba su taba hana wato mu'minai wani abu face akwai wato wata hikima. Haka in aka ce kai kaza akwai hikima, domin akwai al'amura waɗanda suke na maguzanci na bautar wani Allah wanda jahiliya sun rubu da kabura. To kasancewar sahabbai suna sababbin musulunta, wato ba su karanci ba tauhidi kamar yadda ake bukata, to dan tsoron kada wani abu ya biyo baya na daukan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a sarrafa ma wasu bayi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci ya hani jama'a dangane da ziyarar makabarta. Amma lokacin da suka ilmantu suka karantu suka kware suka san menene haƙƙin ubangijinsu me yake so ni baya so to a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi rangwame cewa a yanzu ba laifi akan iya zuwa a ziyarci makabarta domin jama'a sun san inda aka saka ba shine anan kenan malam ya shigo mana da hadisin Buraida ibn al-Husayb Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur manzon Allah yace tabbas yace da na kasance na hane ku game da ziyarar makabarta sai yace faqad udhina li muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi ziyarati qabri ummi wato kusan da cewa tabbas wato Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai an ba shi izini game da ziyarar kabarin mahaifiyarsa an gane ko an ba shi izini game da ziyarar wato kabarin mahaifiyarsa kamar yanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi na cikin sahihu Muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa manzon Allah yayi kuka ya sanya jama'ar da suke gefin sa tare da shi wato manzon Allah ya sanya su kuka manzon Allah sai yake fada musu yake cewa ista'azantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhalli yace na nemi izini na ubangiji na game da na roƙa ma mahaifiyata gafara manzon Allah yace amma ba a ban izini ba me ya hana a bashi izini saboda ba akan musulunci ba Allah ya karbi rayuwarta shi kuma duk wanda ya mutu ba akan musulunci ba roƙa masa gafara haramun ne sai yace wasta azantuhu fi ana azura qabraha fi ana azura qabraha yace na nemi ubangiji na ya ban izinin ziyarar kabarinta fa adina li sai ya bani izini don haka sai manzon Allah yace fa zurul qubura yace ku ziyarci makabarta fa innaha tuzakkirul mauta domin tana tunatar da mutum mutuwa to shine anan yace fa qad udina yace tabbas an ba da izini li Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam fi ziyarati qabri ummi an ba shi izinin ziyarar kabarin mahaifiyarsa manzon Allah yace fa zuruha ku ziyarci kabura fa innaha tuzakkiru al-akhirah domin ziyarar makabarta manzon Allah yace tana tunatar da mutum makomarsa lahira wannan kenan ita ce jumla ta adidiyya da manzon Allah yace ku ziyarci makabarta to menene illa me yasa sai yace domin ziyarar makabarta na tunatar da mutum wato makomarsa lahira kenan don haka wannan yana nuna cewa kabari ko da ba na musulmi bane ya halatta mutum ya je ya ziyarta illa kasancewar in ka je ba za ka yi sallama ba irin yanda kake ma kabura na musulmi wannan sallama assalamu alaikum ahlad diyari minal muslimina minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lalahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya irin wannan da abin da yake kama da haka ba za ka yi musu ba kuma sannan ba za ka yi musu addu'ar cewa Allah ya gafarta musu iya abinda za ka tsaya ka tsaya ka tattara tunaninka ka lura da makomar su cewa kai ma kana nan tafi inda suka tafi kai ma kana nan kan hanya mutum ya dau wa'azi domin ya dausasa zuciyar shi amma in makabarta ce ta musulmi ka ziyarta to farko abinda ake bukata dai kai wannan sallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu sannan kuma kai musu addu'ar cewa Allah ya gafarta musu Allah ya yi musu rahama Allah ya haskaka kabarin su ya sanya aljanna ce makomar su sannan kuma ka tsaya ka tattara tunaninka ka dau wa'azi ka tabbatar da cewa wannan fa kabarin wane ne wannan kabarin wane ne wannan fa suwane da suwane ne da muna raye da su muna faduwa muna tashi baya duk abin da suka tara na dukiya da ƴaƴa da komai sun bar shi bayan bayan su sun zo sun shiga cikin nan wato dakin da bai wuce ba shine misali kamu biyu ko kamu uku kenan mutun ya dau wa'azi ya san da cewa nan shi ma makomarsa ce wannan daukan wa'azi abinda zai biyo baya in har zuciyarka ta dausasa kenan mutum zai zage a cikin ayyuka na ibada waɗanda za su zame masa guzuri a wannan makoma sannan kuma zai yi kokarin nisantar duk abinda zai iya janyo masa matsala a makomar sa lahira to dan haka wannan shine kenan ziyarar makabarta wanda take ta sunna in ka ziyarci makabarta ziyara ta sunna kenan zaka yi wannan sallama idan akwai wani kabari na musamman wanda takanas ka je domin ka ziyarce shi sai ka je kusa da kabarin kenan ba kabarin zaka sa gaba in zaka yi addu'a sai ka fuskanci alƙibla an gane ko zaka fuskanci alƙibla idan ka fuskanci alƙibla kuma a tsaye zaka yi addu'ar kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda haka ta rawaito mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci makabarta da zai yi addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsaye yi addu'ar kuma addu'ar da zaka yi a nan ba kanka bane ba wai zaka roƙa ma wata addu'a na neman wasu biyan bukatunka da sauransu a'a addu'a zaka yi wanda ta kunshi roƙon gafara ga kanka kuma da su waɗanda suke mamata sannan abu na biyu sannan ka dau wa'azi kenan anan kai ka amfani kanka kuma ka amfanar da mamatan domin kai musu addu'a ka roƙa musu gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala wannan ziyara ita ce ziyara ta sunna amma duk wanda zai tashi ya je makabarta domin wai kabarin wani salihin bawa ne ka je gindin kabarin kai wasu ayyuka na ibada ko sadaka ko kai addu'a ka roki bukatunka wannan ziyara ce wadda take ta bid'a kuma kafa ce mai kai mutum zuwa shirka an gane ko to shine anan kenan wannan hadisi yake nuna mana shine yake cewa dadi na haniku game da ziyarar makabarta maza Allah ya ce faqad udina li muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fi ziyarati qabri ummi kusan da cewa annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai an bashi izini game da ziyarar kabarin mahaifiyarsa huzuruha maza Allah ya ce kuje ku ziyarci kabura fa innaha tuzakkiru al-akhira domin ziyarar kabari manzon Allah yace tana tunatar da mutum wato makomar salahira kenan wannan ɗaya daga cikin fa'ida ta ziyarar makabarta za ta tunatar da kai makomar salahira a wata riwaya hadisin Anas Allah ya kara masa yadda wanda malam yayi isharar da yace wa fil babi ana abi sa'idin wa ibn mas'udin wa Anas hadisin Anas na cikin sunani abi daud da sunanin nasa'i Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kuntu na haituku ma an ziyaratul quburi da dina haniku game da ziyarar makabarta ala maza Allah yace ku saurara huzuruha ku ziyarci makabarta fa innaha turiqul quluba maza Allah yace domin ziyarar makabarta tana lausasa zukata idan kaji wani nau'i na kekasa a cikin zuciyarka to maganin wannan kekasar zuciya maza ka ziyarci makabarta a lokacin da kaji imanin ka ya dan sauka to ka ziyarci makabarta domin manzo Allah ya ce fa innaha turiqul quluba ma'ana tana lausasa zukata wa tudmi'ul aina kuma tana sanya idanu su zubar da hawaye ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk hawayen da ya diga saboda tsoron Allah to Allah ya haramta ma wannan idaniya wuta a ranar kiyama shine malam yace kenan a wannan babi akwai hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri da Abdullahi dan Mas'ud da Anas dan Malik da Abu Huraira da Ummu Salama Allah ya kara musu yadda wanda kowanne hadisin zai iya zama a karkashin baba malam yake fada yake cewa hadisu Buraida hadisin Buraida Allah ya kara masa yadda hadisun hasanus sahih malam yace hadisi ne kikkiawa hadisi ne ingantacce domin na cikin sahihu muslim sai yace wala amalu ala hadha inda ahli ilmi wato aiki ku akan haka yake a wajen malamai la yarawna bi ziyarati al-qubur ba'sa ba sa ganin laifi game da ziyarar makabarta menene hujja wato shine wannan hadisi an gane ku sai yace wa huwa qawlu ibn al-mubarak wannan fada ce ta Abdullah ibn al-mubarak wa Shafi'i da al-Imam Shafi'i wa Ahmad da al-Imam Ahmad wa Ishaq bi Ishaq ibn Ibrahim gaba ɗayan su ba sa ganin laifi game da ziyarar makabarta a takeice ya halatta. An gane ko bal ma mu ci ziyarar makabarta matsayin ta sunna ne, domin duk abinda zai tunatar da kai makomaka lahira to wannan ya zama sunna a kanka. باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء. قال حدثنا الحسين بن قريش قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي قال فهمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فقالت وكنا كندمان جزيمة حكبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع. فلما تفرقنا كأني ومالك لدول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت رضي الله عنها والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك. واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ziyarar makabarta ga mata. Shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi ibn Abi Mulaika ke fada cewa tuwufiya Abdurrahman ibn Abi Bakar radiyallahu anhu bil hubshi, wato Abdurrahman dan Abu Bakar As-Siddiq khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan dan sa Abdurrahman Allah ya masa rasuwa a wani wuri da ake kiran shi al hubshi wanda yana kusa da Makka. Qala sai Abdullahi ibn Abi Mulaika yake cewa da Allah ya masa rasuwa a wannan dawa da ake kiran shi al-Hubshi, fa humila ila Makka, sai aka dauko gawar aka zo da shi Makka. Fa dufina fiha, aka binne shi a Makka. Falamma qadimat Aisha radiyallahu anha, lokacin da Aisha Allah ya kara mata yadda ta gabato birnin Makka, atat qabra Abdurrahman ibn Abi Bakr, wato sai ta je kabarin dan uwanta Abdurrahman dan Abubakar Allah ya kara masa yadda. Faqalat, wato Aisha sai ta rera waɗannan baituka biyu, shine take cewa wa kunna kanadmani jazimata hikibatan min ad-dahr hatta qila lan yatasadda'a. Falamma tafarraqna ka anni wa malikan lidul ihtima'in lam nabit laylatan ma'a. Wanda asalin baitin ba na Aisha bane ba, wani daga cikin magabata, an gane ko na mawaki, shine Tamim ibn Nuwayra, wato shine ya rera waɗannan baituka yana yabon wani dan uwansa Malik wanda Khalid ibn Walid ya gama da shi a fagen daga. Shine sai ya ce wa kunna, wato ni da dan uwana Malik, wato mun zamantu kanadmani jazimata, wato kamar abokan hira na jazima. Shi jazima wani sarki ne wanda yake mulki a ƙasar Iraq da tsibirin Larabawa a wannan lokaci. Lafazin nadmani lafazi ne wanda yake kenan musanna. Idan aka ce nadim shine wato abokin hira kenan, wanda kuke zama ku sha abin sha a ringa tattaunawa, shine ake kira da nadim. Shine yake cewa wa kunna, mun zamantu ni da dan uwana Malik kanadmani jazimata, kamar abokan hira na sarki jazima. Hikibatan min ad-dahr, wato zamani mai tsawo. Lafazin hikiba wato zamani mai tsawo, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa labisina fiha ahqaba. Ahqab jami'i ne na hikiba. Sai yace hatta kila, yace har ya kai ana fada ana cewa dan ya tasaddaa, wato ai Malik wato da dan uwansa ba yanda za a yi su rabu, ba yanda za a yi su rabu, kullun tare suke. sai yace falan ma tafarraqana, lokacin da muka rabu da juna ma'ana mutuwa ta zo take ta tsakanin mu, ka anni wa malikan, shi Tamim yake cewa ka ce ni da dan uwa na Malik, lidul ijtima'i, wato bayan tsawon haduwa da muka yi da shi, lam nabit laylatan ma an ka ce da dai dare ba mu taba kwana tare ba, da mutuwa ta zo take ta tsakankanin su duk kenan haduwar da suka yi duk rayuwar da suka yi tamkar ba su taba kwana akan shimfiɗa dai da dare daya. To shine Aisha sai ta abu waɗannan baituttuka kenan take ba da labari game da dan uwanta Abdurrahman kenan ibnu Abi Bakar, wa kunna kanadimani jazimata hikmatan min ad-dahr hatta qila lan yatasadda'a falamma tafarraqna ka anni wa malikan lidul ijtima'i lam nabit laylatan ma'a. Mun gane ko kenan ita ma ta kasance kenan a rayuwarta wannan dan uwana ta Abdurrahman ba sa rabuwa kenan, kamar yanda shi wannan Tamim ibn Nuwayra yake yawan kenan dan uwan shi Malik yake cewa mun zamanto kamar abokan zama na sarki Jazima. Waɗannan abokan zama na wannan sarki sai da suka yi shekara 40 tare da shi, a kullun tare suke da shi, shine yace hatta kila lan ya tasaddaa, har aka ce ba ma yanda za a yi su rabu, a kullun tare suke. Sai yace falan ma tafarraqana, lokacin da muka rarraba kenan mutuwa take ta tsakanin mu, ka anni wa malikan, ka ce ni da Malik, in ji shi mawakin lidul ijtima'i, Allahu anan in ma ta zamanto bi ma'ana ma'a kenan tare da tsawon haduwa da muka yi, ko kuma ta zamanto ba'ad, domin lamun tana zamantowa bi ma'ana ba'ad, kamar yanda malamai suke kafa da ash-shahid shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl, Allahu anan bi ma'ana ba'ad ai ba'ad liduluki shamsi. Sai yace lam nabit laylatan ma an, kace da dai wato dare dai ba mu taba kwana tare da shi ba. Kuma qalat, sannan Aisha Allah ya kara mata yadda, sai ta ce wallahi, tace na rantsi da ubangijin da ya halicce ni, law hadartuka, da na halarci mutuwarka, ma'ana a ce ina nan ka mutu. Tace madufinta Aisha tace bazan bari abin ne ka illa haisu mutta, face sai a inda ka mutu. An gane ko a inda ka mutu anan za abin ne ka, ba za a yi gaba da gawarka ba. Dalilai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda suke nuna in mutum Allah ya masa rasuwa ba maganar a dau gawar shi akai wani wuri can aje abin ne. An gane ko a garin da ya mutu anan ake binne shi, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa asri'u bil janaza, ku yi gaggawa game da tattala gawa a kai ta makomarta. Don haka malamai suka ce jinkirta gawa a ce sai an ɗauka a kai wuri kaza abin ne, wannan ya ci karo da wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma gaya lokacin da shahidai na Uhudu Allah ya musu rasuwa suka samu shahada, uwar Jabir ta lautu mahaifinsa da wani dan uwan mahaifinsa, ta lautu su akan raƙumi, ta kusa isowa Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo cewa maza abu bayanta, maza ta dawo da su inda suka mutu nan za a binne su. Da haka shine anan Aisha take cewa law hadartuka, tace wallahi da na halarci mutuwar ka, madufinta illa haisu mutta, tace ba za a binne ka ba face sai a inda ka mutu. Walau shahidtuka, Aisha tace da na halarci binne ka, tace mazurtuka, tace bazan koma ziyarar ka ba. An gane ku, da na halarci kenan binne ka, tace mazurtuka, da bazan koma ziyarar ka ba. Don haka a wannan gaba kenan wasu malamai suka ce da tace inda na halarci jana'izar ka, to da bazan koma ziyarar ka ba, suka ce ai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci mata masu yawan ziyarar kabari, don haka kenan tunda ta halarci jana'izar sa, to menene kuma koma ziyara ana, wanda kenan yawaita ziyarar haramun ne. Amma tare da cewa ita ziyarar makabarta kamar yanda aka shar'anta ma maza, to haka mata su ma an shar'anta musu, babu bambanci. Bambancin inda yake a wajen yawaitawa shi namiji in ya yawaita ziyarar makabarta ya kyautata, amma ita mace haramun ne ta yawaita. wanda dalilai sun wuce a lissafa, ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna kamar yanda aka sunnanta ma maza ziyarar makabarta, haka mata su ma an sunnanta musu. Baban da ya gabata da yake ci hadisin da yake cewa kuntu na haitukum an ziyaratul kuburi, da yace da na hane ku game da ziyarar makabarta. Maza Allah sai yace fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah, ku ziyarci makabarta domin ziyarar makabarta na tunatar da mutum makomar salahira. Malamai suka ce anan ziyarar makabarta, wannan tunanin lahira kamar yanda ake buƙatar namiji yayi, to ita ma mace ana da buƙatar ta tuna makomar ta lahira. Kamar yanda ake buƙatar namiji ya aikata abinda zai lausasa zuciyar shi, haka ita ma mace. Yanda ake buƙatar namiji ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah, haka ita ma mace. Kuma tare da cewa hadisin kamar yanda yake cikin Sahihu Muslim yana da tsawo, a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kuntu na haitukum an ziyaratul kubur, da dai na hane ku game da ziyarar makabarta. Malamai suka ce mu lura da wannan lafazi, shin lokacin da aka yi hanin, hanin ya bambanta tsakanin maza da mata? Gaba ɗaya ya hada maza da mata, gaba ɗayan su an hane su game da ziyarar makabarta. To lokacin da yace ala fazuruha, manzo Allah yace yanzu ku ziyarci makabarta, to kuma menene zai sa mu kebance wannan umarni mu ce da maza ake nihi banda mata? Babu dalilin da ya bambanta cewa maza ake nihi banda mata. Duk wanda ya ce maza ake nihi dole sai ya kawo dalilin da ya bambanta. Sannan kuma hadisin, a cikin ainihin hadisin sai yake cewa kuntu na haitukum alluhumil abahi fauka salasin fa amsiku ma badalaku, maza Allah ya ce da na hane ku game da ajiye naman layya sama da kwana uku. Maza Allah sai ya ce a yanzu ku rike naman layya ku ajiye shi iyayen da kuke su. Kaga lokacin da ya hana jama'a ajiye naman layya, kaga ai wannan hanin bai kebanta ba da maza ban da mata, ya hada maza da mata. Nan da ya ce fa amsi kuma badalakum, shi ma ya hada maza da mata gaba daya. Sannan sai ya ƙara cewa da na hane ku game da wato yin tsimi, yake cewa illa yake cewa illa fisaka, sai dai a cikin sarka. Maza Allah sai ya ce fa yake cewa ku yi tsimi a cikin fil asqiyati kulliha, ku yi tsimi a cikin dukkan wani gora da wani menene. Sai maza Allah ya ce wala tashrabu muskira, yace amma kar ku sha abin da ke sanya maye. A cikin komai kuna iya yin tsimi, maza Allah ya ce amma kar ku sake ku sha abin da yake sanya maye. Kuma duk a cikin hadisi ɗaya ne. Kenan in ka ware ka ce mata banda su a cikin ziyarar makabarta, to dole sai ka kawo dalilin da ya ware cewa banda su. Kuma yaya za ka yi da sauran waɗannan lafuzza da suka zo daga baya? Tare da cewa kuma bugu da ƙari, akwai hadisi na cikin Sahihul Bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce da wata mata a gindin kabari tana kuka. Manzo Allah sai yake ce mata ittaqillaha wasbiri, ki ji tsoron Allah ki dau hakuri. Sai ta ce ilaika anni, ka fita daga sha'anina, ka rabu da ni. Amma bata san da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai. Bayan ya wuce sai aka fada mata, shin kin san wa kike fada ma irin wannan bakar magana ilaika anni ka kiyaye? Manzo Allah ne fa kike fada ma haka? Take yanki tabu bayan sa, taje ta iske shi gida, take cewa ya Rasulullahi ban san da kai bane lokacin da nake fada maka haka. Manzo Allah sai yake cewa inna masabru inda sadmatil ula, ki san da cewa kadai hakurin da ake samun sakamakon lada a kansa shine hakurin da aka dauka a lokacin karon farko na musiba. Malamai suka ce anan inda ziyarar makabarta ga mace haramu ne, maza Allah da kai tsaye zai hana ta, domin ka'ida la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja, a duk lokacin da ake buƙatar bayani to jinkirin bayanin baya halatta. An gane ko? Inda ziyarar makabarta haramu ne ga mace, da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane ta. Kuma haka wannan hadisi wanda yake cikin Sahihu Muslim, wanda Aisha da ta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama izuwa makabarta ta Baqi'a a cikin dare da ta ga ya tashi ya je. Lokacin da aka dawo, Aisha ta ciyo gaban sa, ta zo ta kwanta kan shimfiɗa tana shasheka. Manzo Allah da ya zo ya tarar da ita tana shasheka, me ya faru Aisha? Tace ba komai. yace a fada mun ko kuma Allah ya gaya mun kina zaton Allah da manzon shi za su ha'ince ki sai yace mata Jibrilu ne alaihi salamu Allah ya turo shi a wannan lokaci cewa ubangiji na yana horo na cewa in je makabarta ta baki a roka musu gafara dan haka lokaci ko ba lokaci bane ba wanda ya dace ya shigo gida dan haka ya tsaya a kofa ya sanar da ni dan haka na tashi na fita a lokacin nan Aisha sai take tambayar shi take cewa to ya rasulullahi in zan ziyarci makabarta yaya ya kamata na fada sai manzon Allah yake cewa in kin ziyarci makabarta manzon Allah yace kuli kice assalamu ala ahadid diyar minal mu'minina wal muslimina ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون وندا أبابن دي غباتا شيني حديثن دا مالن يي إشارة دي يتي وفي الباب أم بريدة وعائشة وندا حديثن عائشة ينا تشكن صحيح ومسلم عائشة تتي يا رسول الله إن زن زير كما قبرتا يا عيائي كما تيني وزا الله يتي متقى الدعاء دزاكي شاتي كيف أقول يا رسول الله تعني في زيارة القبور سيما ذا الله يتي قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون إن دا زيارة مقبر تاباتا حلتا قمتشي نعم ذا الله يفد أما عائشة يتي بند قماتا أنغاني أما سي كرن تدئت إن تازير كما قبر تاكما قاين دذاتي kuma haka hadisi ya inganta shi Abdullahi ibn Abi Mulaika wata rana ya hadu da Aisha Allah ya kara mata yadda ta dawo daga wato shine ziyarar kabarin dan uwanta Abdullahi ibn Abi Bakar sai yake tambayar ta daga ina kike sai tace daga ziyarar kabarin dan uwana nake sai yace ashe da ba ai hani ba tace eh kwarai da an yi hani amma daga baya an yi rangwame akan iya zuwa aje ayi ziyarar makabarta hadisi ne wanda yake ingantacce amma shi wannan hadisi na wannan baban shi bai inganta ba an gane ko shi na wannan baban kenan wanda malam ya shigo da shi anan bai inganta ba illa kasancewar ita ziyarar makabarta ga mace wato sunna ne amma iya abin da yake laifi akan ta yawaitawa kamar yadda zamu iske a babu na gaba babu ma jaa fi karahiyati ziyarati alquburi linnisa قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا أبو عوانة هو وضاح ابن عبد الله ليشكري عن عمر بن أبي سلمة أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزئهن واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da wato karhancin ziyarar makabarta ga mata shine nan malam sai ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la'ana yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil qubur wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mata masu yawan ziyarar makabarta domin lafazin zawarat wato sigatul mubalaga ne idan kace za'ir me ziyara kenan ismu fa'il amma in kace zawar me yawan ziyara idan mace ce ce sai ka kara kenan ta marbut kace zawara mace kenan me yawan ziyara jamun sa kenan zawarat mata masu yawan ziyarar makabarta lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su haka al-imam al-qurtubi yace wannan la'anta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi inna ma huwa lil muqtirati min az-ziyara, yace wannan yake banta ga mata waɗanda suke masu yawan ziyaran makabarta. Sai yace lima taqtabihi sigatu min al-mubalagha, domin abinda sigar wato ta kunsa shine na kai matuka na cewa zawaratil qubur, masu yawan ziyara. Sai yace wala Allah sabab, yace me yiwa sababin abinda yasa manzon Allah ya la'ance su, ma yufidi ilaihi zalika min tadyi'i haqqi zawji, abinda yawan ziyarar ke kai su wato na tuzartar da haƙƙin miji. An gane ku, miji yana da haƙƙi, dole mace ta zauna a gida ta kula da ƴaƴansa, ta kula da dukiyar shi da dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na dawainiya. Shine yace domin abinda yake kai su kenan na tuzartar da haƙƙin miji. Sai yace wa ma yansha'u minhunna min as-siyahi wa nahwi zalik, da abinda ke faruwa game da mata na kururuwa da abin da ya kama da haka, domin mata suna da karancin hakuri sama da maza. Abinda namiji zai iya jimrewa, to mace ba za ta iya jimrewa ba. Kenan kada su mai da kabura wato wurin koce-koce. Sai yace wa kadi yuqalu, yace akan iya fada idza umina jami'u zalik, in har an amuntu game da wannan kenan babu tuzartar da haƙƙin miji, ba maganar koce-koce, ba maganar fita ba tare da tufafin da suka dace na shari'a. Yace fala mani aminal izini lahunna, yace babu abinda zai hana su ma mata a basu izinin su je su ziyarci makabarta. Sai yace li anna tadhakkura al-maut, domin tunanin mutuwa, ya hataju ilayhi ar-rijal wan nisa, yace maza da mata gaba ɗaya kowa yana da bukata. Yanda al-Imam al-Qurtubi yayi wannan fada, haka al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa, shi ma ya tafi akan cewa wannan izini ya hada maza da mata, yanda ake bukatar kenan namiji ya tuna makomarsa lahira, idanunsa su zubar da hawaye, zuciyarsa ta yi laushi, to haka ita ma mace ana da bukatar haka. Amma ne goshi Ibn Hajar me yake cewa, yace wa mahalluhu ma idza uminatil fitna, yace in har wato an amuntu dangane da fitina, to ba laifi mata sukan iya zuwa su ziyarci makabarta. To shine anan malam sai yace a wannan babi akwai hadisi daga Abdullahi dan Abbas. Hadisin Abdullahi dan Abbas shine hadisin da yake cikin Sunanin Tirmidhi kenan, da Sunanin Nasa'i, da Sunanin Ibn Majah, wanda kenan riwaya ta Abdullahi dan Abbas da yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana za'iratil quburi wal muttakhidina 'alayha al masajida wa surur. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma mata masu ziyaran makabarta, wal muttakhidina 'alayha al masajida, ya la'anci kuma waɗanda suke gina masallatai akan kabari ko su zo gindin kabari su yi sallah, wasuruj, da masu kunna fitilu a makabarta, dukkan su manzon Allah ya tsine musu albarka. To wannan lafazi shi bai inganta ba, domin a cikin sanadin akwai wani marwayi shine Abu Salih maulani na Ummu Hani, shi kuma matsayinsa dhaifi ne. Kenan sigar da ta zo la anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la'ana za'iratil qubur, wannan shi bai inganta ba. Kenan iya abin da ya inganta anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil qubur, mata masu yawan ziyarar makabarta manzon Allah ya la'ance su, shi ya inganta. Amma cewa manzon Allah ya tsine ma mata masu ziyarar makabarta, wannan bai inganta ba. Shine malam sai yake cewa wa Hassan ibn Sabit, akwai kuma hadisi na Hassan ibn Sabit shi ma zai iya zama a karkashin baba. Malam yake cewa wannan hadisi, hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce, a takaice hadisin ya inganta. Sai yace wa qadra aba abu ahlil ilmi, tabbas wasu daga cikin malamai suna kudirin anna hadha, cewa wannan tsinuwa da manzon Allah ya yi ga mata masu yawan ziyarar makabarta, kana qabla an yurakhisa an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fi ziyaratil qubur, kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame wato game da ziyarar kabura. Falamma rakhasa, yayin da manzon Allah ya yi rangwame, dakhala fi rukhsatihi ar-rijal wan-nisa, don haka maza da mata gaba ɗaya sun shiga. An gane ko? Kenan da yayi hani, malamai suka ce takan iya yiwuwa kenan wannan la'anta da manzon Allah ya yi kenan kafin a yi rangwame ne. kenan tana iyuwa, amma babu dalilin da ya nuna cewa ga wanda ya zo da farko ga abin da ya biyo da baya. Sai ya ce falamma rakhasa, amma yayin da manzon Allah ya yi rangwame da ya ce ala fazuruha fa innaha tuzakkiru al-akhira, sai ya ce dakhala fi ruqsatihi ar-rijalu wan-nisa, ya ce maza da mata gaba ɗaya sun shiga cikin rangwamen ba bambanci. In kuwa ka bambanta sai ka kawo dalilin da ya bambanta. Sai ya ce wa qala ba'dhum, wasu daga cikin malamai suka ce inna ma kuriha ziyaratul quburi lin-nisa, san da cewa kadai an karhanta ziyaran makabarta ga mata, likin lati sabrihinna, saboda karancin hakurinsu, mata suna da karancin hakuri, wa kasrati jazihinna, kuma da yawan kashin hakuri, dan abu kadan kawai sai sanya su kuka su yi ta koke-koke suna daga murya. Dan haka kenan aka karhanta musu, kamar yadda wasu malamai suka gano suka ce wannan ita ce illa. Kenan waɗanda suka ce ga illar da ta sa aka hana su ziyarar makabarta, to in an amuntu kenan menene matsayin ziyarar? Kenan ya halatta su je su ziyarta? To dan haka akwai daga cikin malamai waɗanda suke ganin cewa ziyarar makabarta ga mace haramun ne, har ma suna kilgashi a cikin kaba'ir, musamman malaman Hanabila. Malaman Hanabila suna kilga ziyarar makabarta cewa haramun ne ga mace, kuma yana daga cikin babban laifi suke lissafawa. Amma menene dalilin su? Wannan hadisi na la'anallahu za'iratul qubur, la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za'iratul qubur, to a takaice hadisin bai inganta ba. Wancan na la'anallahu la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zawaratul qubur, wannan kuma sai su yi masa tawili zawarat, su ce wannan sifatul mubalaga ce amma laysat ala babiha, sai su ce daidai yake da wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, kaga ba za ka ce ba ubangijinka bai zamanto ba mai yawan zaluntar bayan shi. An gane ku? To amma a takaice waɗancan dalilai, dalili ya wuce a lissafa kaɗan daga ciki dalilai kusan guda hudu muka zo da su zuwa biyar, waɗanda suke tabbatar da yanda aka shar'anta ma maza ziyarar makabarta, haka mata su ma an shar'anta musu. Bambanci tsakanin maza da mata, mata ba a buƙatar su yawaita, amma shi namiji ana buƙatar ya yawaita. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.